sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Suleiman ya race tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau Litinin 10 ga watan Oktoban 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji a Najeriya yadda aka gudanar da bikin ranar 10 ga watan Oktoba, wato ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe na kowace shekara a matsayin ranar kulawa da taɓin hankali a cikin al'umma. Kuna dauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Alhikaya ya shirya kuma zai gabatar, da kuma muhimman kanin labaran jaridun Najeriya. Amma kafin nan, ga Hanifa Kabir Isa da halin da duniya take ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an gyara wani layin wutar lantarki mai fitowa daga waje zuwa tashar makamashin nukiliyar Zaporozhye ta Ukraine mafi girma a Turai a jiya Lahadi, bayan da wani barin wuta da aka yi a wurin ya katse tashar daga babban layin wutar lantarkin tare da tilasta mata yin amfani da injinan diesel na kotakwana. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta ce an sake hada layin mai ƙarfin kilovolt 750 da tashar a yammacin jiya Lahadi, bayan aikin gyarar da injiniyoyin ƙasar Ukraine suka yi. Hakan ya baiwa tashar wutar lantarkin damar fara kashe injinan janareta da aka yi amfani da su don samar da wutar lantarki, bayan a sanyin safiyar Asabar da aka yanke layin ƙarshe da ya haɗa tashar da babban layin wutar lantarkin. Director General na hukumar ta IAEA Rafael Grossi ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa sake hada layin wani sauki ne kawai na wucin gadi a wannan yanayi na rashin tabbatarwa. Sojojin rasa sun kwashe tsawon watanni suna rike da masana'antar, amma ma'aikatan Ukraine ne ke gudanar da sarrafa ta. Sama da bakin haure 360 ne aka ceto a jiya Lahadi a lokacin da suke kokarin tsallakawa cikin hatsari tsakanin gabar tekun arewacin Faransa da kuma gabar tekun kudancin Ingila cikin kananan kwale-kwale, kamar yadda jami'an Faransa suka bayyana. Hukumar kula da bakin teku ta Faransa, Prema, ta ce jiragen ruwa na yankin da jirgin ruwan sojojin ruwan Faransa sun yi ta jigila don ceto gungun mutanen da ke cikin wahala a mashigar. A halin da ake ciki kuma, Papa Roma Francis a jiya Lahadi ya yi kalamai masu sosarai na kare bakin haure, inda ya kira ware su da aka yi abin kunya, abin kyama da kuma zunubi, wanda hakan ya sanya shi kan hanyar yin karo da gwamnatin Italiya mai zuwa ta masu ra'ayin riƙau. Francis, wanda ya mayar da goyon baya ga bakin haure a matsayin wani babban jigon manufofinsa, ya jagoranci bikin a gaban mutane 50,000 a dandalin St. Peter. Saboda wannan al'amari, yau tekun Baharum shi ne makabarta mafi girma a duniya, inji shi, yayin da yake magana kan dubban mutanen da ruwa ya ci su a ƙoƙarinsu na shiga Turai. To, ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Nan ba da jimawa ban Hanifa za ta kawo mana labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan, a Najeriya ga yadda aka gudanar da bikin ranar 10 ga watan Oktoba, wato ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe na kowace shekara a matsayin ranar kulawa da taɓin hankali a cikin al'umma. Ga wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu da rahoton.
Ranar 10 ga watan Oktoba kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar kula da masu taɓin hankali a cikin jama'a, da kuma yake gudanar da bukukuwa matakai daban-daban. Wannan rana dai da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don wayar da kawunan jama'a game da matsalar masu taɓin hankali da kuma yake kyama tsakanin al'umma, sannan a faɗakar da gwamnatoci dangane da irin matakan da za su ɗauka game da masu wannan matsalar na taɓin hankali. Takin wannan shekara dai shi ne ba da muhimmanci game da masu matsalar taɓin hankali ga gwamnati da kuma kungiyoyi masu zaman kansu. Professor Ibrahim Wakawa shine shugaban asibitin masu taɓin hankali da ke garin Maiduguri da ake kira Federal Neuropsychiatric, da kuma yin bayani ta wayar tarho kamar haka.
Ba abu guda ɗaya da zan faɗa shine bisa ɗan bincike da muka yi, babban matsala na farko matsalan tashin da aka samu na Boko Haram gaskiya ya kai ga mutane da yawa sun harkisa sun samu wannan matsala. Matsala na biyu kuma kowa da ya san yadda wannan bangare namu yake kafin wannan matsala na harkisan Boko Haram zuwa yanzu, kowa zai amanna cewa akwai yaduwan kayan maye da shaye-shaye da ake amfani da su musamman a tsakanin matasa wanda suke tsakanin shekara 15 zuwa wanda ma ya an samu karuwan wa'inda cututtuka kuncin rayuwa da yake da alaka da talauci. Wannan ma gaskiya yana dan sa mutane wani lokaci su shiga sambato a samu matsala na rashin hankali sannan kuma wani abu da ni na lura shine effect na globalization. Kowane kayan maye alal misali in aka ɗauki kwakwaran mataki za a iya dakile yaɗuwar wa'innan kayan maye a cikin al'umma.
To kaman za a iya sanin ƙididdigan kaman mutane nawa ne suke fama da wannan matsala a nan shiyar arewa maso gabacin Najeriya?
A bincike da aka yi bara ya nuna cewa a Najeriya gabaki ɗaya kusan a tsakanin mutane da suke shekara 15 zuwa shekara 60 mutane 14.4% wato kashi 14.4% na cikin wa'innan mutane suke amfani da shi. Wannan karuba ya tashi akan kusan miliyan mutane miliyan 19 zuwa miliyan 20. A shiya na arewa maso gabas kuma in aka ɗauki average ɗin gabaki ɗaya wajen mutane kashi 5.4% suke amfani da shi. In aka duba population ɗin gabaki ɗaya ya tashi akan wajen mutane kusan miliyan 2 suke amfani da shi a shiyarmu kawai. A shiyarmu kuma cikin bincike da aka yi ya nuna cewa jihar Gombe ne take jan ragamin yawancin mutane masu amfani da shi.
Ko me shugabannin al'umma ke cewa game da matsalan shaye-shaye da wanda mafi yawa shi ke kawo matsalan tabin hankali? Sheikh Khalifa Abdul Fatih ga dai abin da ke cewa
mu iyaye mu sa idonmu sosai akan ƴaƴanmu, mu lura da su, mu lura da inda za su tafi, mu gargaɗe su in za su fita da sauransu. Matasa kar ku je rayuwar ku a halaka a banza.
Sunana Dikin Ibrahim Gwamna Shaliza. Gaskiya wannan abin takaici ne yadda tun lokacin da wannan hargitsi na Boko Haram ya fara abin ya fi misali. To amma shawaran da zan yi shine matasa su yi kokari su dukufa su nemi sana'a, kuma mu iyaye da shugabannin addini ta ko ina mu samu lokaci wanda za mu dinga koya ma yara tarbiyya.
Wannan matsala ne na tabin hankali na iya zama babban kalubale idan aka yi la'akari da ƙididdigan da ke fitowa a shirin arewa maso gabacin Najeriya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla, an gaishe ka Haruna Dauda Biyu. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da labaran duniya kashi na biyu.
Wasu matasan garin Bodo na yankin Ogoni a Niger Delta sun fatattaki sarakunansu da wasu shugabanni daga garin na Bodo sakamakon rashin amincewa da su a matsayin masu shiga tsakani a zaman tattaunawa da kamfanin man Shell. Wakilinmu na yankin Niger Delta, Lamido Abubakar Sokoto, ya aiko mana da rahoto kan hakan.
Wannan lamarin da ya afku ne sakamakon zargin da matasan yankin ke yi wa sarakunansu da cin amanar yankin bisa shiga tsakanin wani batu tsakanin al'ummomin yankin da kuma kamfanin mai na Shell da gwamnatin tarayyar Najeriya. Dangane da wani batu da aka alakantawa da kamfanin mai na Shell da haddasawa a yankin. Daga bisani kuma an zargi shugabannin al'ummomin Bodo da karɓar makudan kuɗaɗe tare da yin shiru da bakinsu. Wani Mr. Dick Saroni wanda yake ɗan ƙauyen ne na Bodo ya yi mini ƙarin bayani game da abin da ya faru, ya ce. Yana cewa ne abin da na sani shi ne game da wannan tashi-tashin hankula musamman yana da jibi da abkuwar tsiyayen mai a garin na Bodo. Kuma bisa yadda matasan yankin ke ganin ana neman wasa da hankalinsu shi ne ya sa suka ɗauki mataki na doka ga hannunsu. kawo yanzu dai wasu sarakuna da dama sun gudu sun bar yankin na Bodo domin gudun abinda ka iya biyowa baya tun dai bayan afkuwar tsiyayen mai a garin na Bodo matasan yankin sun hana mutane shiga a garin na Bodo garin na Bodo dai yana daya daga sassan da ofishin majalisar dinkin duniya mai kula da muhalli ya umurta a gyara sa aikin dai na gyaran muhalli a yankin na Ogoni na Kwangaba Kwambaya inda har yanzu babu gamsuwa kamar yadda wasu ƴan yankin na Bodo ke fadi.
There was a time that Shell come to our
wannan yana cewa ne lokuta da dama kamfanin mai na Shell yana zuwa yankin al'ummomin Bodo kuma suna shaida mana cewa a shirye suke su gudanar da aikin gyaran muhalli a yankin na Bodo kuma kawo yanzu muna tabbatar muku da cewa sun gurbata mana muhalli a yankin mai azikin mai kuma gani na ba ma shan ruwa masu kyau a yankin na Bodo kuma ba wani aikin gyaran muhalli dake gudana a yanzu kawai dai suna abinda suka ga dama da na tuntubi rundunar tsaro ta yan sanda a jihar Rivers domin jin halin da ake ciki game da tashi-tashin hankula na yankin Bodo DSP Grace Orangi Koko ita ce mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar ta Rivers kuma ta ce na bata lokaci za ta tuntube ni kuma har kawo lokacin aikowa da wannan rahoto bata tuntube ni ba
a gaida Lamido Abubakar ƙarshen labarin duniyar kenan
a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Masu sauraro kafin mu kai ga shirin mu na gaba, bar mu shakata da wannan. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda muke watso shirye-shiryenmu kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com muryaramurka.com ko kuma sashenhausa.com don samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma sai shirinmu na zauren matasa.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Muna ci gaba da tattaunawa da matasa na yankin karamar hukumar Karo a jihar Nasarawa, inda aka ayyana hana yawon dare don dakile bayanan da suka nuna wasu 'yan ta'adda na ƙaurowa yankin daga wasassa don samun mafaka. Masu biye da shirin kungiyar da muka tara matasa mazauna karamar hukumar don duba tasirin matakin kan rayuwarsu ta yau da kullum, musamman ma kasuwanci da kanci har cikin dare. Akwai ɗimbin matasa a karamar hukumar da ke ƙananan sana'o'i don samun kuɗin shiga. Muna tare da matasa a zauren da suka hada da Muhammad Jamilu Umar, Ibrahim Abubakar Yarima, Buhari Nusa Kumriya, Shamsuddin Ilyasu da Abubakar Abdulrazak.
kamar kuma zama ka zo dai kai kana buƙatar zaman lafiya to bai anguwa babu ruwan shi da wai bayi da ƙarfi ko wani me idan mutanen anguwan duka suka tashi suka tafi police station ai ina ga dole a ba police station musu da secretariat dole a tsaya a dubi matsalolin su saboda tuwa mutane su ne gwamnatin wannan sarkin shi ba dole sai gwamnati ta mara masa baya ba in mutanen anguwa suka mara mishi baya ya isa su je su kaddamar da duk abin da suke so su kaddamar ni abin da nake gani kenan ba wai maganan a ce dole wai sai yana da karfi wato gwamnati tana yi da shi wannan ba dalili
ba okay to ni ina ganin abin da ka faɗa Hamsa anan shine ita dai gwamnati take da haƙƙin kare rayuka da dukiyar al'umma to ita ya kamata a ce ta ja su waɗannan sarakuna da masu anguwanni a jikinta saboda mun baka misali na fito a jihar Kano gwamnatin jihar Kano tana biyan masu anguwanni duk wata suna ɗaukar albashi so kaga ko ka zo ka sai fili ka ba su ko baka ba su ba akwai abin da suke ansa daga gwamnati don haka kuma ba abin da gwamnati za ta kawo wanda za su bujire saboda ka san idan aka bujire so karshenta a bakin kujerarka a kawo wani so abubuwan da yake faruwa a nan a iya bincike na je su waɗannan masu anguwanni na ka da wanda suke yanki na Maraba bazan iya ce maka Karo local gamma ba gaba daya amma dai a iya yanki na Maraba da na sani masu anguwannin nan ba a biyan su so kaga ko tunda ba a biyan su a gurin mutane suke samun wayansu annan na goro idan kuma masu anguwannin nan suka je yawanci za ka ga akwai wayansu manyan mutane wayanda suke nan Abuja sun je sun gina ma kama kan gidaje a yankin nan na Maraba idan sun gina mutane gidan nan ba a ciki suke ba sai su kawo wayansu irin mutane kawai suna zaune a cikin gidan nan kuma kai mai anguwa sun fi ƙarfinka idan ka je ka ce yaya ra'ayi ka kawo min wa'ana gidana suna da sama za su iya buga sama karhinta ma suka ce a kore ka kan kujerar taka ba a kore ka so ya kamata ita gwamnati ta duba wayannan abubuwa na farko ya zama wajibi tunda gwamnati take da haƙi akan kare dukiyar mutane da haƙi da rayukansu da haƙin da dukiyarsu so ya kamata a ce ta ja masu anguwannin nan a jika kamar inda gwamnatin jihar Kano take yi na biyan masu anguwannin nan duk wata suna da albashi to su ma a bullo musu da wani abu wanda ba za a zama ka je gaida mai anguwa ka ina tunanin sai ka aje masa wani abu
abin Mamman Jamilu kaman kana da magana
maganan da nake da shi shine
akwai abin da ka fara faɗa ka nuna kamar akwai wasu gidaje da ake ba
akwai gidajen da ake ginawa za a gina gidaje manya ko hekta guda a ajiye su kai kanka baka san meye a ciki ba irin waɗannan gidajen su ne ya kamata a ce su ne abin tuhuma a gare mu da muke irin wannan yankin saboda me ba mu san meye a ciki ba kai mai anguwa baka san meye a ciki ba amma an zo an ajiye shi kuma an zo an ce akan hanya ake nema a kama yan ta'adda ta yaya me zai fito da shi
wato abinda ake dubawa ne dai dole dai kuma me za a yi ta hanyar da za a dawo abi bayan da mutanen sun da ba jirage suke shiga ba dole ne ta mota da sauransu za su biya
so ai kai magana ta'addanci za ka ga
zuwa yanzu duk binciken nan da ake ba dole wani labari da aka ce ai an kama wani kaza daga guri kaza ba so kaga mu na mai ce wannan doka ba ta yi tasiri ba sannan kuma doka ne wanda ya zama yanzu ana musgunawa talaka
kaga kuma yana iya yiwuwa akwai dabara in an kama mutum daya za a yi amfani da shi domin ya nemo sauran to za a iya shiru jami'ai duk suna irin waɗannan
amma ka san dukkan munan ba wanda zai ce bai so a kama irin wannan ta da in suna nan ma tare da mu ka san aka ce gyara kayan ka bai zai mu sauke mu na ba ba mun ma in su gyara su sani a nan gudun za su cutar da mu gaba ɗayan mu kaga ba za mu saka ya faru ba amma in dai da a yi jin mai yiwa a zakulu su ji inda suke ba wai zai zama a ce su talakawan da suke nema na abinci ba a zo ana takura musu da sauransu kaga wannan doka bai aiki akan wanda ya kamata ya mai ba yayi aiki akan wanda bai ji ba bai gani ba kaga wannan ba daidai bane
Abubakar akwai abin da yake damuna game da wannan karamar hukumar ina ga matasa ga sunan da yawa akwai waɗanda da alamu a matasan nan na Karuna ko irin da ba su da wata sana'a sai dai
su yi fako su yi wo ko kuma yace in duk abin da ya taso in bakar kasuwa ne in ma mene ne amma ba su da wata takamaiman sana'a
sosai wannan ya tuna mun da maganar da dan uwa ya daru na cewar wato jami'an sha kai yan vigilante aikin ki ya kamata ya zanto cikin jeji ne to abin da nake gani a nan gaskiya ba haka ba ya kamata a ce kina cikin gari amma zamanin dai polisawa sun fi yawa saboda su yanzu kaman wannan maganar matasa da kake yi gaskiya ne wannan gari na Kabu yana da yawan matasa Brigid to amma su yan vigilante su ne mazauna gari su ne suka fi ba kaman polisawa ba sun fi polisawa sanin matasan anguwa yawa da kuma gari lungu-lungu da sako-sako wanda su yanzu in dai za su faɗi gaskiya duk wani din in ka samu dan vigilante kwa daya duk wani yaro wanda yake mara ji a anguwan shi ya san shi to su dama ni abin da nake gani amfanin da ya kamata a rinka yi kenan da su ta hanyar zakulo bata gari na cikin anguwanni su sai riga sun san wa'annan duk wani bata gari da wani barawo ne in ma barawo ne ko wani dan kwace to ta hanyar haka da iya samu sauki
a inda suka yi tasiri
eh Shamsu
a inda BJN suka yi tasiri a Najeriya duka jihar Borno ne an yi amfani da su saboda sun san daji
okay yan kato da gora kike
magana yan kato da gora sun san dazuka abin da za su iya taimakawa da shi kenan a cikin wannan larura saboda gaskiya wannan da mataki da aka dauka maraban nan mun sani da maraba da masaka tayi kaurin suna gurin matasa yan ta'adda abubuwa da yawa suna faruwa na kwacen mashin in kaje kaga wanda ya kwace mashin an kashe shi abun zai tayar ma da hankali
wato wannan babban darasi ne wato har ana kashe masu baburan nan
ana kashe masu babura a kashe in kaje kaga kisan mummunan kisa to kuma duka abun ga inda ake sayar da mashinan da inda aka kwace mashinan duka a wannan gurin ne a cikin iya local government din anan ake yin wannan abu anan za a kwace anan za a sayar da shi dan ana kwacewa daga baya waɗansu su kama mashin din su gane mashin din su kama shi to kaga irin wannan a abubuwan mutanen banza kan a cikin wannan gari Karo Allah yayi yawa da su
ya ake abun ya faru ta ya ake yin satarwar su wajaje ne in aka kai fasinja yake faruwa ko ya
cikin anguwa za ta yi mamakin yar kwana hakan nan kawai sai ka je ka samu wai an kashe mutum an karbe mashin a gurin cikin mutane dan bayan mutane kadan zaka ga abun ya faru to suna daukan mataki ne kafin ka ce wani abu within minutes 1 minute 2 minutes sun yi abun su sun mutu to ba wai abu ne da zai dauki tsawon lokaci ana yi baballanta na
amfani da wasu makamai ne na yin makasa kawai
amfani da wasu mugayen makamai kai kuma kana tukin mashin ba juye baya zaka yi
ka Jamilu guduma ko a buga maka guduma kai da kake neman abinci an buga maka guduma ka mutu masu sauraro anan za mu dasa aya a shirin wannan mako. Godiya ga matasan karamar hukumar Karo a jihar Nasarawa da muryar Amurka da ta dauki nauyin kawo muku shirin. Anan ni Nasiru Adamu Yalika da na shirya na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum.
Sai da Nasiru Adamu Yalika masu sauraro ga baban gida Jibril da muhimman kanan jaridun Najeriya.
Zan fara sharhi ne da jaridar Premium Times daya daga cikin manyan labaran ta kamar sauran jaridun Najeriya da ya mai da hankali ne akan kasafin kudin shekara mai zuwa da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gabatar a gaban majalisa kasafin kudin da ya hura naira trillion 20.50 bangarorin ilimi da tsaro lafiya da na daya daga cikin bangarorin gwamnati da suka samu kaso mafi tsoka a kasafin kudin na shekara mai zuwa wanda kuma har ila yau shine na karshe ga shugaban kasa wanda wa'adin ke karewa a shekara mai zuwa ita kwa jaridar Daily Post ta mai da hankali ne a kan kasafin kudin na shugaban kasa Muhammadu Buhari inda ta yi lokacin cewa a cikin kasafin kudin an ware kusan naira biliyan 12 ga ofishin shugaban kasa da mataimakinsa domin gudanar da harkokin yawace-yawace a kasashen duniya da sayan mai da kuma kulawa da jiragen fada shugaban kasa duk da cewa dai shugaban kasa ba zai kai watanni 6 na farkon shekara mai zuwa kan kargar mulki ba sai kuma jaridar Jesus the Point daya daga cikin manyan labaran ta la cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi barazanar sake maka kungiyar malaman jami'o'i ta kasa wato ASU a gaban kuliya bisa zargin ta da kin ban umarnin kotu tunda farko dai kotun ma'aikata da kuma kotun dauka kara a kasar sun umarci kungiyar malaman jami'o'i ta ASU da ta hanzar da kuma bakin aiki kana kuma ta ci gaba da kalubalantar gwamnati a shari'a da gwamnatin tun farko ta kaita gaban kotun ma'aikata a juma'a da ta gabata ne dai kotun dauka kara dake Abuja ta umarci kungiyar ta ASU da ta koma bakin aiki sai kuma jaridar da Banga daya daga cikin manyan labaran ta na cewa wasu ƴan Najeriya guda uku da suka kwatanta gaskiya a guraren ayyukan su na mai da wasu magudan kudade da yawan su ya kai dala 22,200 ga masu za a ba su lamban yabo ta kasa da shugaban kasa Muhammadu Buhari zai ba wasu ƴan Najeriya da yawan su ya kai 437 mutanen da sun hada da wani mai gadi mai suna Malam Musa Usman daga jihar Jigawa da wata mai sharan filayen jiragen sama Miss Josephine Agu daga jihar Imo da kuma wani mai gadin banki mai suna Ogbanago Muhammad Ibrahim da Miss Agu ta maida wasu dala 12,200 da ta tsunta ne a lokacin da take share wani ban daki dake filin jirgin saman kasa da kasa dake Lagos sai kuma Malam Ibrahim da shi ma ya tsinci dala 10,000 ya maida wa mai shi ita kuwa jaridar This Day ta maida hankali ne game da bikin Maulidi da ake a sassa daban-daban na duniya inda ta ce yanzu haka shugaban kasa Muhammadu Buhari da ɗan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar da shugaban majalisar dattijai Dr. Ahmad Lawal da Senator Ahmed Bola Tinubu ɗan takarar jam'iyyar APC na shugaban kasa dukkanin su sun aike da sakon fatan alheri ga al'ummar musulmai na Najeriya da ma duniya baki daya dangane da bikin Maulidi haihuwar taccen halitta manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karshen sharhin jaridan kenan a huta lafiya
an gaishe ka baban gida Jibril don wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice
Hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce an gyara wani layin wutar lantarki mai fitowa daga waje zuwa tashar makamashin nukiliyar Zaporozhye ta Ukraine mafi girma a Turai a jiya Lahadi bayan da wani barin wuta da aka yi a wurin ya katsaye tashar daga babban layin wutar lantarkin tare da tilasta mata yin amfani da injinan diesel na kota kwana. Hukumar kula da makamashin nukiliyar ta kasa da kasa ta ce an sake hada layin mai karfin kilowatt 750 da tashar a yammacin jiya Lahadi bayan aikin gyarar da injiniyoyin kasar Ukraine suka yi. Hakan ya baiwa tashar wutar lantarkin damar fara kashe injinan generator da aka yi amfani da su don samar da wutar lantarkin. Fafaroma Francis a jiya Lahadi ya yi kalamai masu susurai na kare bakin haure. Inda ya kira ware su da aka yi da abin kunya abin kyama da kuma zunubi wanda hakan ya sanya shi kan hanyar yin karo da gwamnatin Italiya mai zuwa ta masu ra'ayin riƙau. Francis wanda ya mayar da goyon baya ga bakin haure a matsayin wani babban jigon manufofinsa ya jagoranci bikin a gaban mutane 50,000 a dandalin St. Peter's. Sama da bakin haure 360 ne aka ceto a jiya Lahadi a lokacin da suke kokarin tsallakawa cikin hatsari tsakanin gabar tekun arewacin Faransa da kuma gabar tekun kudancin Ingila cikin kananan kwalle-kwalle kamar yadda jami'an Faransa suka bayyana. Hukumar kula da bakin teku ta Faransa Prema ta ce jiragen ruwa na yankin da jirgin ruwan sojojin ruwan Faransa sun yi jigila don ceto gungun mutanen da ke cikin wahala a mashigar.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta tayani gabatar da shirin da kuma Solomon Abo da ya ba da umarni da injiniyan mu na yau mai ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ku huta lafiya ma assalamu